daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji yadda wata kungiya daga Saudiya ta tallafawa masu fama da ciwon ido da tiyata. Muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasaha nan ta kasar China ya koma bakin aikin sa cikin dan gankanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin Amurka ya durkusar da kamfanin. Dama Amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin ZTE ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi. Amurka ta dauki wannan matakin ne akan kamfanin ZTE bayan an kama kamfanin kirikiri yana amfani da fasahar Amurka wajen garwayawa da nata fasahar tana sayarwa a kasashen da Amurka ta sawa takunkumin kasuwanci wato kasashe irin su Koriya ta Arewa da Iran. Ma'aikatar cinikayya ta yanke damar da kamfanin ta ZTE take da shi ne ga fasahar Amurka har sai zuwa shekarar 2020 wanda wannan ya tilasta kamfanin rufe masana'antar da ke Shenzhen. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da yan kunar bakin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke gunduman Nangarhar a gabashin kasar a jiya Lahadi kuma suka kashe mutane 12 yayin da suka jima 42 rauni. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ya shaidawa muryar Amurka cewa harin na babban headquarters Jalalabad ya faro ne da kunar bakin wake da aka yi cikin wata karamin mota a kofar shiga ma'aikatar kudin da ke lardin Atatullah Kogeni. Ya ce fashewar wani abu mai karan gaske ya baiwa yan kunar bakin waken su 8 damar shiga cikin harabar ginin daga bisani. Sai dai nan da nan jami'an tsaron kasar ta Afghanistan suka bude ma maharan wuta kuma suka yi nasaran kashe su bayan an dan jima suna bude wa juna wuta. Kogeni ya ce jami'an asibiti sun ce yan sanda da farar hula na cikin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka jima rauni. Yan sanda a kasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a headquarters yan sanda a Surabaya. Kamar yadda hoton bidiyo ya nuna harin da aka yi yau Litini da alama wasu mutane guda biyu ne akan babur suka kai wannan harin. Nan da nan ba a samu bayanin yawan waɗanda suka jikkata ba. To amma wannan harin ya auku ne kwana ɗaya bayan da iyalin wasu wato maharin kunar bakin wake guda 6 ciki har da yara suka auna cococi guda 3 a Surabaya suka kashe mutane 13 da raunata mutum 41. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Paris ta zama wata babban birnin da ke cikin wani sabon hadari domin ko yanzu haka tana makokin tabi'o'in yan ta'adda a kasar wanda aka haifa a Chechen amma ya zama bafaranshi wanda ya tunkari mutane da wuka inda ya kashe mutum guda kane jima 4 rauni. Dama dai wannan dan taliki yana cikin jerin yan ta'addan da aka sawa ido. To sai dai kokarin sa na ya kai hari a ranar Asabar ya nuna asari irin babban kalubalen tsaron da kasar ta Faransa ke fuskanta game da yan ta'adda inji jami'an kasar ta Faransa. Yanzu haka dai mutane sama da 2600 ne ke da ake tuhuma cewa yan ta'adda ne suke cikin jerin mutanen da ake sawa ido. To sai dai kuma ba za a iya samun zarfin sa musu ido gaba ɗayan su ba. Wani masani harkokin ta'addanci Oliver Guita ya ce wannan shine karo na 12 da maharan suka yi nasaran kai hari a Faransa tun daga shekarar 2013 kuma wannan na kwana-kwanan ne shine hari na 2 da yan ta'adda suka yi nasara a cikin wannan shekarar da muke ciki. Mutane sama da 40 ne suka mutu a arewacin Indiya sakamakon wata guguwa mai cike da kura da ruwan sama mai karfin gaske da ya zo tare da tsawa. tsawon da yazo hade da iska mai karfin gaske da yake tafiyan kilomita 70 cikin sa'a guda ya auka wannan yankin a jiya Lahadi wanda ya dalilin rushewar gidaje tare da tumbuke itatuwa da kayan da itatuwan samar da hasken wutar lantarki a wuraren da suka hada da Uttar Pradesh Andhra Pradesh har zuwa kudancin Bengal da kuma yankin Delhi a babban birnin kasar ko New Delhi iska ne mai tafiyan kilomita 100 a cikin sa'a guda tilasta aka karkatar da tafiyar jiragen sama har 70 kuma tilasta kulle babban filin jirgin saman kasa da kasa na Indira Gandhi har na tsawon sa'o'i biyu inji ma'aikatan aiki inji jami'an aikin gaggawa tunda farkon wannan watan an samu kwatankwacin irin wannan bala'in wanda ya dalilin mutuwar mutane a kalla sama da 150 kana kusan 200 suka samu rauni iri daban-daban a jihohi biyar yayin da hakan yasa aka yayin da hakan ya tilasta aka rufe makarantu da dama a wasu gundumomi wannan tsawar da iskan mai karfin gaske abu ne da ba taba ganin irin sa ba a India musamman irin wannan yanayin shekarar da ake ciki halin yanzu nan
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. So wata kungiya mai bada agaji a fannin kiwon lafiya daga Saudiya tare da hadin gwiwar wata takwarata ta Najeriya sun gudanar da wani aikin tiyata ga masu fama da ciwon ido a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shiri har da mutanen da ke gudun hijira sanadiyar rikicin Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Wani kungiyar kasar Saudi Arabia da ke bada tallafi ga marasa ƙarfi a Najeriya da ake kira International Islamic Relief Organization sun haɗa gwiwa da kungiyar na likitoci da ake kira Smile Healthcare don tallafa mutanen da suka samu matsalan idanu a jihar Borno musamman ma 'yan gudun hijira. Kungiyoyin da yana gudanar da wannan aikin ido ne kyauta ga al'umman da ke faɗin jihar Borno wajen wanke masu idanu da ba su magani ko ma yin aiki a idanun waɗanda suka fama da matsalar idanu. Na dai zaga asibitin idanu da ke cikin garin Maiduguri inda ake gudanar da wannan aiki ga al'umman da ke faɗin wannan jiha na kuma zanta da wasu daga cikin su wanda na samu an riga da an yi masu wannan aiki.
Yawwa ya ji mama?
Da soki.
Gashi na ga yi miki aiki a ido ko mama?
Ai ne aiki.
Eh yo shafe miki aiki?
Yanzu ne ma.
Amma yanzu a ido?
Da soki.
Bata gani sosai a lokacin.
Eh bana gani sosai.
Shine yanzu aka kawo ki aka yi miki aiki.
Abdullahi ya sa mini.
Ido ɗaya ne ko ido biyu ne?
Ido ɗaya.
Eh tun yaushe so mai miki?
Eh. Ido ɗaya.
Ya zade ko? Eh mama kamar shekarun ki zai kai nawa?
Basta. Allah sake.
Ya ji ba kuma ba?
Ya ji ba.
Ba ta kai irin 70 ko 80 ko ba?
Ni haka.
Eh, daga wani gari kika zo?
Abia Fet.
O daga Enugu.
O daga
Enugu. Me sunan ki mama?
Paulina.
Ya Paulina ko? Da Allah ya ce maka mama. Allah ya bada lafiya.
Amin.
Yawa, ya sunan ki mama?
Hassan Musa.
Daga ina kika zo?
Marari.
Daga Marari ko?
Eh eh.
Eh, gashi na gani miki aiki a ido ko?
To yayi kyau. Yayi kyau.
Kake miki wannan aiki?
Yanzu. Yanzu na kai.
Za ka yi miki ko?
Eh, yanzu kai mu.
An karbi wani abu a hannunki ne? Kaman kuɗi?
Ba karba ba.
Ba karbi kuɗi ba ko?
Kyau
ta afa miki?
Eh.
Tun shekara nawa kina fama da ciwon ido mama?
Wallahi abin ne gashi na ne ba za a ce ba sai Allah ya
tsare. Eh, ya kike ji?
Sai dai kai haka din nan alhamdulillah
to Allah ya kara lafiya
mu amin mun gode
Allah ya baki lafiya
mun gode
sannu ba
Dr. Abba Saleh dai shine jagoran kungiyar na National Healthcare Foundation wanda kuma suka yi hadin gwiwa da wannan kungiya na kasar Saudi Arabia da ake kira International Islamic Relief Organization da kuma karin haske da yimin game da yadda aikin nasu ke gudana
wato muna duba ne wanda za a iya yi musu aikin ido don saboda su kuma gani ana muna yi musu aikin ido kamar yadda yanzu kake gani yana faruwa a cikin tiyatar mu sannan kuma kamar yadda wanda kuma muna gani za a yi na bada magani ne ba na aiki bane za mu ba su magani sannan kuma masu matsala na gani mukan ba su tabaru haka da sauransu duka muna yi tare ga baki da su
kai magana kamar mutane lokaci so ku taimaka wajen ba su waɗannan magunguna ko kuma ba su tabarun amfani da
shi yadda muka kayyade daidai za mu yi tunanin za mu taimaka mutane kamar 5000 to amma da muka zo sai muka yadda ainihin mutane suka yi dandazo yadda suka ji labari da sauransu sai muka yanzu kusan mun duba kusan mutane sun kai 10,000 sai da muka gama da kam camps tukunna muka zo nan ai hospital kuma
ita to sai na kuke samun kudaden da kuke gudanar da wannan ayyuka
wallahi kudaden da dai muke samu da ikon Allah dai Allah ya sa akwai mutane masu tausayi daga cikin manyan attajirai da kuma sauran mutane haka sannan kuma ita kungiyar International Islamic Relief Organization gaskiya ita tallafa wajen bada ainihin gudunma kusan kashi 75 su suka bayar mu kuma muka taimaka musu da kaman kashi 25
na wannan ko kashi wajen wannan ayyuka
a gaskiya mu yanzu a karan kanmu a wajen mu mun kashe sama da miliyan 2 daga Smile Care Foundation budget din da muke duba sun kashe sama da miliyan 20 kuma har yanzu ana cikin yin aikin
Dr. Falmata Abba Kyari dai ita ce shugabar wannan asibiti wanda kuma na tambaye ta ko menene gudunmawa da suke bada wajen tallafa irin waɗannan mutane
gudunmawa da muka yi musu shine mu ba su wurin da za a rike waɗannan wanda za a bude musu idanun wurin kaman wurin kwanciya da kuma inda za a musu aiki da sannan kuma mun ba su kadan daga cikin ma'aikatan mu wanda suka za su taimaka musu wajen ganin duba wa idanun waɗanda ya cancanta a musu wannan aiki
waɗannan gungiyoyi dai sun kwashe fere kwanaki 10 ne suna wannan aikin bude idanu ga al'umman jihar Borno musamman ma 'yan gudun hijira Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo nan na cewa karfe 3 da rani da minti 11 kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka
sarkin mole ubangala de ma zagi baya kaka baba sarkin mole ubangala de ma
wala yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi
kudi a kashe ne sabta hanya mai kyau kudi a kashe sabta hanya mai kyau kudi a kashe masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi Yanni Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC har yanzu muna tare da bakon mu commissioner kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmed Rufai Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin kasa dangane da yadda 'yan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amurka dake Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ci gaba da firar tare da bakonmu.
Wai gwamnatin Kano misali yan kirbe ta tinkari misali hukumomin China musamman option jakadanci game da wannan matsaloli da suka da baibaye sha'anin kasuwanci a Kano kuma idan haka ne iya tattaunawa ku ta kasance.
Alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakaninmu da na hudu jakadanci tsakanin jihar Kano da wannan embassy na kasar China. Akwai iyakoki na irin maganar da ake yi. Mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa sun rika bin ka'idoji. Mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncin su. Haƙoƙi biyu ne. Su in sun shigo za mu kare musu mutuncin su. Iya ikonmu. Amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokin mu na kasar mu. Da kuma musamman banda dokokin kasar ma da al'adar mu ta wannan kasar dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga ba su kadai ba wanda suke irin shiga ta mutum gaggajeren wando ko sauran al'amura sai da muka dan fada cewa su rika kiyaye irin sutura da za su tare cikin mutane saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba su a cikin kasar su ba komai sai mutum gaggajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa amma mu a kasar mu akwai ka'idoji saboda haka gwamnati sai na magana da office na jakadanci amma akwai iyakokin maganganun da ake yi muna sa ido kamar yadda muka ja hankalin su dokoki a ko ina a kowace kasa ƴan Najeriya suna kasar China sun karya mata dokokinta da dama waɗansu suna Ingila suna karya dokoki waɗansu suna Amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗannan saboda haka kullun ba a rasa al'amuran da kullun sai an ji an zo shi yasa mu jami'an mu na immigration kullun sune hukumar da nake faɗa kullun masu kula da shige da fice na al'umma kullun irin visa din da aka ba mutane muna magana da su idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa ko ya zo dauki aikin da za a bashi na yi yarkan aiki ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu sannan da zarar mun samu wanda muka ga faruwa wani abu da bai kamata ya fara ba mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu ƴan dabaru idan suka zo suna aiki tunda an yi da har kusan wata uku mutum ya zo da visa ta ziyara to sai su zo su yi aiki ne kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma kaga aikin na ɗan Najeriya zai iya yi su kuma sun zo sun yi shi sai su sake shiga jirgi su koma bayan ɗan lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa sai su sake ci gaba da aiki da ɗan Najeriya zai iya samu musamman ba Kano zai iya samu irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana 80 da kaza gashi kuma yanzu an sake bashi visa a can shi yasa kullum muke magana na hukuma kuma shugaban ƙasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake basu visa ta zuwa ta ziyara alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin san ko birnin India ko birnin Amurka ko wani guri daga duniya muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo mana wannan aikin to akwai ka'ida ta hukuma za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza zai shigo akan wannan ka'ida ya zo ya aiki saboda ba mu da wanda zai wannan aikin amma aikin da duk muke da wanda zai yi to a ka'idar mu muna iya kokarin mu tabbatar da mu bari bako ya zo yi ba kuma idan wani ya zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka
ka ce ƴan cikin gida suna bata gari tunda suna bada haɗin kai ga waɗancan baki har ma a haƙin ci al'umma me gwamnati ke yi akan su
abinda kawai zamu iya yi shine wanda muka kama idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskar sa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri duk gaba ɗaya ana hukunta su gaba ɗaya su ana hukunta su saboda wanda duk ya zo yayi wannan da zaran mun sanar da ƴan uwansa ma cewa fa su ma da kansu zama suke kawo labari tunda za a nade za a ce me dukiyar shi wancan a ciki saboda ka'idodin da muke bi masu sauki ne daman takabar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dorata kuma yana cewa ta ce alhali ya san ƙarya yake to sai ya sha nauyin banza saboda yayin da aka mane aka kwashi aka dauki kuma mataki akai shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi dan ba za a bashi akan kantin ba
kenan kukan dauki matakin rufe waɗancan kantina da ake buɗe ba bisa ka'ida ba
ana rufe kantin kuma muna bin ka'idoji na ƴan dabaru wanda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gaji in muka danne su yayin da shi wanda ake bada bayansa za a ga ya fito za a ga shi da ƙancanan za a ga baya nan sannan shi kuma sai a ga waɗansu baƙi suka zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kaya a gurin shi ma ya tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idoji wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki
kuma a ƙarshe kwamishina ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun lusar da su cewa ga irin karya dokokin Najeriya da 'yan ƙasar su suke yi misali
kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da lokacin mataimakin gwamna shine gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancinsa muka zauna da mataimakin shugaban hudar jakadanci na kasar birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk mutanensu in sun zo suna da ka'idoji za su sanar da su su riƙa kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a ɗauki matakin da shari'a ta ba su dama ta ba da dama a ɗauka abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu riƙa yi wanda su ma shine ba su so ba a ce yau ana kama ƴan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci ɗaya kamar waɗansu da suke sun haɗa baki ne suka laifi alhali kowa laifinsa shi kansa yi saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci me laifin da aka kama guda ɗaya inda safe an kama mutum ɗaya a kama shi a tafi da harkarsa shi aka kama a ci gaba da kesa ɗin shi kaɗai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a haɗu da na safe da na rana da na dare ko a kwanaki a haɗa su a ce ga ƴan gari kaza su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewar kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna ƴan ƙasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da ake magana akwai ƴan ƙasar nan tamu wanda suke garinsu ƙasar su can suke harkoki da dama wanda suke sun karya dokokinsu suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakka moɗan nan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasa saboda haka wannan al'amarin aka canja salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da masana'antunmu
dan haka dai kuka ɗan ɗaga kafa kenan
ba ɗaga kafa ba yaushe aka daga kafa aka canje salo canje salo ba daga kafa bane
ranka dade lokacin da aka nada ka commissioner ciniki da masana'antu da kasuwanci ne Kano kowa sai yake ganin cewa nesa ta zo kusa wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne
to alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba da kuma bude wadansu al'amura da dadewa na sasa amala domin ba dama na ikon hukuma sune yadda za a jawo al'umma a ba su dama su hadin kai kuma hukuma ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne yake so ya samu wani tallafi na kuɗi ko ai hadin gwiwa an sabbaka hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa ɗan kasuwanmu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya yi alfarma Allah ya daga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau din ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi sa'a ka ce Alhassan danta ta zaka fade su ka fito sai kasance a yanzu ma zaka ce Alhaji Ali Kudangoti shi aka ce ba ma mai kudin Najeriya bane a mai kudi ne duk wani bakin mutum shine na farko wanda yafi kowane bakin mutum a duniya yawan kudi har da bakakken da suke cikin Amurka Allah Ali Kudangoti ya fi su kudi Allah ya daga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da Allah ya yi mana da kuma tunanin da kullun nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugabanci da ciniki ta Kano mukan je da mutane birnin san mu je India mu je America mu je bangare daban-daban na kasar Nasara mu je mu nemi hadin gwiwa mu nemi amfana daga cikin abin da kasuwannin su da masana'antu suke barwa abin da na fahimta a lokacin da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakken fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kudin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu daukaka da cewa an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rishin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun hadin gwiwa da ya dace waɗannan take da muka tayi muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalin su na san cewa wanda ya gyara ya sani kuma kansa ya gyarawa mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta kokari na yin wannan da kuma bada tallafin hukuma wannan su ne kaɗan daga cikin sannan ba kuma gwamnati shawara da can shawara muke barwa yanzu kuma shine sai a sata a faifai a duba abinda mutane kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsiki su faɗa mana kuma an samu takardu kullun takarda ce ake karba a cikin anan tayi budin ma yanzu ina takardar da wani mai sha'awar ya bada gudunmuwarsa ne da za a gyara wannan al'amar ga tana ya rubuto mun samu irin wani takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da ƙwararru ma wanda suke ba ma'aikata ba a duba a ga me abin ɗauka me za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi don a ƙara sanin inda aka fuskanta to da can ni ma sai dai na rubuto na aiko yanzu kuwa in na karɓi takardar duk wanda yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin daɗi domin na ga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da na taho da shi ɗin kuma alhamdulillah ana samun faraga. Yau mun kafa department sashi na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a fada da al'amuran shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji murmurin su ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
amma babu sai yanzu kuma ga shirin wasu daga cikin jaridun Najeriya
zamu fara shirin jaridun ne da jaridar Zakariya daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar sojin saman Najeriya ta tura dakarunta rawar kumar Sardauna a jihar Taraba domin tabbatar da tsaro jaridar ta ruwaito babban hafsan sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Sadiq Abubakar na cewa rundunar sojin saman ta Najeriya ta tura dakarunta na musamman 150 a rawar kumar Sardauna domin tabbatar da tsaro sauran yankuna da barazanar sojan ta sama ta kafa dakarun nata na musamman sun hada da karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa da karamar hukumar Agatu a jihar Benue. Sai kuma jaridar Leadership Hausa daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa Yobe ta ware miliyan 65.5 domin masu karamin karfi a azumin bana. Jaridar ta ruwaito cewa a shirye-shiryen tunkarar azumin watan Ramadan na wannan shekara, gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya amince da ware naira miliyan 65.5 domin shirya abincin bude baki ga masu karamin karfi a kwanakin azumin watan Ramadan a wasu cibiyoyi na musamman a duk fadin jihar. Jaridar ta Leadership Hausa ta ruwaito babban jami'in yaɗa labaran gwamnan Malam Abdullahi Bego yana bayyana cewa za a kashe waɗannan kuɗaɗe ne wajen shirya abincin bude baki ga masu azumin tare da sauran ayyuka da suka jibanci azumin, irin su gudanar da wa'azi da tafsiri wanda ma'aikatar harkokin addini a jihar za ta sa ido wajen gudanar da su. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da ta ruwaito rundunar hukumar tabbatar da tsaro na farin kaya Civil Defense na cewa ta tura dakaranta 2000 jihar Jigawa domin tabbatar da tsaro a ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai fara a jihar a yau. Jaridar ta ruwaito kakakin rundunar a jihar ta Jigawa Adamu Shehu na cewa hukumar ta tsaron farin kaya Civil Defense ta shirya tsaf domin ziyarar kwanaki 2 da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai fara a jihar ta Jigawa. Ya kuma bayyana cewa an tattaro dakarun ne daga makwabtan jihohi na Kano da Bauchi a jihar ta Jigawa domin tabbatar da tsaro da kuma doka da oda. A ƙarshe sai jaridar The Nation, jaridar kuma da ta ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taya ministansa mai kula da karafa da kuma ma'adinai Kayode Fayemi murnar lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC domin takarar gwamna da za a gudanar a ranar 14 ga watan Yuli na wannan shekara a jihar ta Ikiti. A wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa ta fuskar yaɗa labarai Garba Shehu ya fitar, ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da dukkanin 'yan takarar da suka gwamza a wannan zaɓe tare da buƙatar su haɗa kai domin samun nasara a zaben gwamnan da za a gudanar a nan gaba. Kayode Fayemi dai ya kasance tsohon gwamna a jihar ta Ikiti kafin ya sha kaye a zaben da aka gudanar a shekaru huɗun da suka gabata. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya jama'a VOA. Mai magana Mansur Isa Fagalawa daga nan kanan Daba Nigeria. Da Allah VOA ku mika mun wannan sako ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Muhammad Talamis sakamakon ziyara da shugaban kasa Janar Muhammad Buhari zai kawo Jigawa. Muke roƙonsa alfarma da ya biyo da shi ta hanyar da fita shi daga Kano zuwa Bafura, domin wannan hanya tana buƙatar agajin gaggawa matuƙa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio VOA America, mai magana Haji Tsohon Sarki Daura jihar Kaduna a Najeriya. Ina so ku bani dama domin in yi kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i akan wata magana ta faɗa a cikin jaridar Aminiya ta ranar Juma'a 12 ga wata. A gaskiyar magana ba su Nasiru El-Rufa'i mulki ba daidai bane ba, a ce gwamna ya fito cikin jarida yana tsinewa wani, wannan gaskiya ba a yi daidai ba fi sabilillahi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar China ya koma bakin aikin su cikin dan kankanin lokaci, bayan da dokokin kasuwancin Amurka ya rukusar da kamfanin. Dama Amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin ZTE ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi. Amurka ta dauki wannan mataki ne akan kamfanin ZTE bayan ta kama ta kirkiri tana amfani da fasahar Amurka wajen garwayawa da nata fasahar. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da yan kunar bakin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke gundumar Nangarhar a gabashin kasar jiya Lahadi, suka kashe mutane 12 kana suka jima 42 rauni.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a saki sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da video za a yi zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ina madadin shiladan Ibrahim Ayawa ya ce ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin. Sai injiniyan mu John Ellison Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.